وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan haka ƴan uwa masu albarka muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ikon sa da kaddarawan sa yayi saki hada mu a wannan yammaci na juma'a 21 ga watan Ramadan shekara ta 1446 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya game mu da rahmar sa a wannan wuri ya ba mu albarkan wannan rana ta juma'a hakika wannan rana ta juma'a rana ce wacce take mai girma rana ce da ake yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ta dace da ɗaya daga cikin ranaku na 10 na ƙarshe na wannan wata mai albarka da ake so a yawaita ayyukan alkhairi a cikin sa to kuma sai gashi mun dace da juma'a ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a yawaita masa salati salatin annabi ibada ce mai girma ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa inna allaha wa malaikatahu Ubangiji Allah madaukakin sarki yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa yace suna wa annabi salati saboda haka Allah ya umurci bayi yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani maza da mata Allah yace sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi wa annabi salati da taslimi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya masa salati daya ubangiji Allah zai masa 10 a wani hadisi ya nuna kuma za a kankare masa kurakurai 10 wannan yake nuna falalar wannan ibada ta yi wa annabi salati saboda haka mu ribanci wannan lokaci wajen yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gama mu da alkhairan da ke ciki a ayar mu da muke cikin ta ita ce aya ta 177 ayan da muke magana akai ubangiji Allah yake cewa duka suka dauke laysal birra na
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب
Jazakallahu khairan ubangiji Allah madaukakin sarki wannan aya yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibal al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billah Allah yace shi imani na hakika shine wanda ya imani da Allah na gaskiya wal yawmil akhir yayi imani da ranan karshe wal mala'ika yayi imani da mala'iku gaskiya ne suna nan halittu ne na Allah wal kitab yayi imani da dukkan littattafan da Allah ya saukar wan nabiyina kuma imani da annabawa gaba ɗaya da Allah ya aiko waɗanda waɗannan suna daga cikin rukunnan imani guda shida wanda mun ambaci biyar kenan wa fil rikab wa atal mal sannan abu na gaba Allah ya ce imani bai tsaya kan waɗannan ababe na gaibu ba kadai ya shafi kuma ba da dukiya wa atal mal ala hubbihi yana daga cikin imani na hakika mutum ya ba da dukiya a halin yana so ba wai sai ka gama amfani da ita ba ko abin da baka bukata shine zaka dauka ka bayar a'a ka ba da dukiyar a lokacin da kake so ba sai lokacin da mutum ya ga ya kamu da rashin lafiya da yake ganin ba zai tashi ba ko yana ganin ajali ya zo sannan ya dinga ce a ba da kaza ayi kaza ayi kaza to anan mutum ba zai samu ladan abin da yake yi ba kamar yanda in yayi da lafiyarsa lokacin da yake kwadayin dukiyar yake santa to imani na hakika shi yake sa kana son dukiyar da lafiyarka da bukatarka amma ka dauka ka ba da ita to wannan aiki ne na imani kuma wannan yake nuna mafi kyawun sadaka shine wanda mutum yayi yana cikin rayuwarsa lafiya lau yana kuma kalau yana burin rayuwa yana tsoron talauci amma duk da haka ya dauki abinda Allah ya bashi ya bayar to Allah ya fi san wannan faman akhraja ma'a hubbihi duk wanda ya fitar da dukiya tare da yana santa dan neman kusanci zuwa ga Allah to wannan hujja ne da yake nuna imaninsa wa min ita'il mali ala hubbihi kuma yana daga cikin mutum ya bada dukiya akan yana santa yana kaunanta shine ya bada sadakar ko dukiyar a halin yana lafiya lau yana son dukiyan ba lokacin da bai da lafiya ba lokacin da yake ganin ciwo na ajali a lokacin da yake cikin lafiyarsa kuma yake bukatar dukiyar ya dauka ya bayar ko da yar kadan ce to wannan sadakar tafi kamar yanda Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiq Ubangiji Allah madaukakin sarki yace lan tanalul birra ba za ku samu alkhairi ba ba za ku samu aljanna ba alkhairi aljanna Allah yace hatta tunfiqu mimma tuhibbun har sai kun isar har sai kun bada abinda kuke so ba za ku samu aljanna ba har sai kun bada abinda kuke so dan haka su bayin Allah na kwarai suna bada dukiya ne lokacin da suke so suke da bukata ba sai lokacin da suka gama bukata da ita ba in abinci ne sai wanda aka rage za a bayar in kaya ne sai wanda aka gama bukata da shi za a bayar a'a abinda suke bukatan da kansa suke badawa kamar yanda Allah ya ce wa yud'imuna at'ama ala hubbihi Ubangiji Allah madaukakin sarki yace su mu'minai daga cikin sufofinsu wa yut'imuna at'ama ala hubbi suna ciyar da abinci a halin suna so ba wai sun koshi ne sun rasa yanda za su yi ba za su bayar a'a suna son abin sukan ciyar da miskinai da maraya da kamamme innama nud'imu kulli wajhi Allah kuma cewa suke muna ba ku ne dan neman ganin fiskar Allah dan neman yardan Allah ba dan siyasa ba ba dan wata manufa ba ba dan riya ba ba dan gudun kada a ce maro wata bane dan Allah dan neman yardan Allah suke bayarwa dan haka suna cewa la nuridu minkum jazaa wala shukura ba ma bukatan wani sakamako wata sakayya da za ku mana ba ma bukatan wani godiya daga gare ku mun yi ne dan Allah to wannan shine irin sadaka da Allah yake so wanda yake bada sakamako mai girma kamar yanda muka ce cikin Ali Imran Allah yake lan tanalul birra Ubangiji Allah madaukakin sarki yace lan tanalul birra ba za ku samu aljanna ba alkhairai aljanna ba za ku riske ta ba ku cin mata hatta tatasaddaqu mimma tuhibbun har sai kun zamo kuna sadaka da abinda kuke so abinda Allah ya ba ku kuna kaunansa kuna son sa za ku dauka ku bayar mahama kana duk yanda abun yake kana qalilan aw kaseeran kadan ne ko me yawa to duk dai abinda kuka yi kuka bayar fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da shi wa sayujazi kullaman munfik zai sakanta ma duk me ciyaswa me bada dukiyarsa bi hasbi amalihi gurgudan aikin sa gurgudan niyyarsa ikhlasin sa kuma Allah yace wa man yuka shuha nafsi fa ulaika humul mufliun
yuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihun
ubangiji Allah yace duk wanda aka kare shi daga rowan kansa to Allah yace wa'annan sune masu rabauta dan haka rowa babu alkhairi tattare da shi rowa tsiya da rashin rabo yake jawo wa mutum ba da dukiya shine albarkan dukiya shine karuwan dukiya shine rabautan mai dukiyar domin Allah yace wanda aka tsare shi rowan kansa to wa'annan sune masu rabo shine mai samun rabo karka dauka cewa dukiyar da zaka bada saboda Allah raguwa zaka yi a'a ma nakasat sadakatun min mali wata sadaka bata taba tauye wani dukiya ba ba yanda zaka yi ka bayar ka rabu in ka bada to Allah zai maye ma ka kara dukiyar ka ne ita sadaka bata rage dukiya sai dai kara ta take da mutane sun gane to amma rowa sai ya hana mutum da sharri shedan rowan kansa ya sa shi ya rasa alkhairin da ke cikin bada dukiya tsakani da Allah alkhairin da ke cikin sadaka wanda mutum zai yi nadama duk wanda Allah ya bashi hali ya bayar ya taimaka yayi sadaka yaki to zai zo yayin da dama a lokacin da ba za ta yi amfani ba kuma ita wannan dukiya abace mai shagaltarwa Allah yace ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum Ubangiji Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani suka gaskata Allah gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne mala'iku gaskiya ne kuma suna rubuci abinda duk mutun yayi mai kyau ko mara kyau Allah yace to la tulhikum amwalukum kar ku bari dukiyoyinku su shagaltar da ku gonakinku kasuwanku, sana'anku, harkokinku, neman masara, ya shagaltar da ku, ya raba ku da Allah, ku daina abin da ya kawo ku duniya. Wala auladukum, ko ƴaƴanku, hidiman ƴaƴa da yara da abin da za a ci, ya zamo ya shagaltar da ku, gaba ɗaya kun ajiye bautar Allah, wanda dan shi aka halicce ku aka kawo duniya, kuka shagaltu da wani abu daban wanda duka wa'annan riban kafa ne. Allah ya ce to kar ku bari dukiyoyinku da ƴaƴayenku su shagaltar da ku game da bautar Allah an zikrillah. Wa man yaf'al dhalik, Allah ya sa sharadi duk wanda ya yayi haka, to fa ulaika humul kasirun, Allah ya ce wa'annan sune waɗanda suka yi hasara, waɗanda dukiyarsu ya shagaltar da su, ya raba su da Allah da addini da ba da wajibin da yake kansu, suka makara a jikin dukiya da ƴaƴa da mata, to waɗannan su ne hasararru. Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum, ku bada, ku ciyas, ku kashe abinda muka azurta ku da shi ta hanya mai kyau, wajen sadaka, wajen yin ayyukan alkhairai, wajen taimakon bayin Allah mabukata da sauransu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, Allah ya ce tun gabanin mutuwa ta zo wa ɗayarku, lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayanku, a lokacin da zai zo, fa yaqula rabbi laula akartani, ya dinga nadama, ya ga mutuwa, yana Ubangiji, yana buri, ina ma da a jinkirta min ɗan kaɗan, rabbi laula akartani ila ajalin qarib, Ubangiji ina ma a ɗan jinkirta min zuwa ɗan ajali kusa kaɗan, fa asaddaka, in yi sadaka, wa akun mina salihin, in zamo daga cikin mutanen kirki, wanda daga zaran an zo gargara an makara, in sai da ka ga mutuwa tun da ka yi abin da ya kamata ba ka yi ba, ka ƙi, sai da ka ga ciwo ya kama ka, mutuwa tabbas tafiya za ka yi, sannan ka ce kaza kaza, to ka makara. Allah ya ce duk wanda bai yi haka ba, bai amfani da dukiyar da Allah ya bashi ba wajen taimakon addinin Allah da taimakon bayin Allah, ko wata ni'ima da Allah ya masa ya rike ya hana, to in ya zo mutuwa sai ya yi nadama, sai ya yi burin a jinkirta masa, amma kuma a wannan lokacin nadamar ba za ta yi amfani ba, za a jinkirta masa, ba za a jinkirta masa ba. Allah ya ce walan yu'akhirallah, Ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce walan yu'akhirallahu nafsan, ka'ida ne Allah bai taba jinkirta ma wata rai, iza jaa ajaluha, sharadi in dai ajalinta ya zo, sai da ya zo mutuwa ya tuba, ko ya nemi a bashi dama ya yi wani aiki na alkhairi, to ba jinkirtawa, kawai in lokaci yayi kawai za a tafi da shi ne. Saboda haka duk wanda Allah ya bashi dukiya yayi kokari ya sarrafa ta yanda Allah yake so, kada ya tara ta wa kansa da iyalansa, ga mabukata suna bukata an tsare, ga dukiyar tafi karfin bukata, ka sani abinda yake naka shine abinda ka ci ka kashe sauran duk in mutun ya tara mutuwa ta zo shikenan ya zama na magada sai hisabi saboda haka Allah yace ba zai jinkirta mota rai ba idan ajalin ta yazo daukar ranta za a yi kawai sannan Allah yace wallahu khabirun bima ta'malu Allah madaukakin sarki mai bada labari ne kwararre ne game da sanin abinda duk kuke aikatawa ya san duk abinda kowa yake yi mai kake da dukiyarka ya sani kana da shi baka da shi ya sani kana taimakawa ya sani baka taimakawa ya sani saboda haka kowa yayi amfani da daman da Allah ya bashi to dukiyar nan Allah yace a bada ita wa zawil qurba suwaye zawil qurba wa hum qarabatu rajul sune makusantan mutum yan uwansa na jini yayunsa kannansa baffaninsa da sauransu wa bada'a bihin qabla al asnab sai zamu ga a wannan ayan da Allah yace wa ati ko sannan ku bada ma'abuta kusanci sai ya fara da su kafin sauran waɗanda za su biyo baya miskinai marayu matafiya da sauransu sai ya fara da waɗannan zil qurba saboda me yasa saboda haƙƙinsu ya fi ƙarfi kuma su ƴan uwanka na jini wa hum aula man u'tiya min as-sadaqa sune mafiya cancantan wanda za a ba su sadaka wanda za ka ba su sadaka a cikin dukiyarka akan kaje na nesa bare shi in ka ba shi kai abu biyu ka sa da zumunci kai sadaka lada biyu kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi hadisin Salman bin Amir yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa wa as-sadaqatu 'ala dhir-rahim isnatani sadaqa wa sila annabi sallallahu alaihi wa sallam yace as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatun sadaka ga miskini sadaka ce guda daya was-sadaqatu 'ala dhir-rahim isnatani sadaqa sadaka kuma ga zumunta mama abucin zumuncinka ka dauki sadaka ka bashi to shi kuma annabi yace abu biyu ne sadaqatun wasila sadaka ne da sada zumunci a lokaci guda ka sada zumunta a lokaci guda kuma kai sadaka kun ga kenan yafi saboda haka kuma ka sani duk wanda Allah ya bashi dukiya da hali ƴan uwansa talakawa daga cikin ƴan uwansa na jini suna da haƙƙi a cikin wannan dukiyar ya dauka ya ba su haƙƙinsu ya taimake su wannan wajibi ne a kansa haƙƙi ne nasu da ya dauka ya ba su in bai ba su ba za a tambaye shi ranar tashin kiyama game da dukiya da Allah ya bashi ga kuma makusantansa bai taimake su ba sannan fa hun aulan nas bika wa bi birrika wa ita'i su wa'annan su ne mafiya cancantan mutane da alkhairinka da kyautanka sannan kuma Ubangiji Allah ya yi umarni da kyautatawa zuwa ga wasunsu ba a ce kuma ka tattara ba kuma kadai naka sai naka sauran mabukata ma suna da haƙƙi marayun anguwanku marayu miskinai fukara duka suna da haƙƙi a cikin dukiya in Allah ya baka ka taimake su ba an baka bane ka ci kai kadai da iyalanka Allah yace waliyata ma sannan da marayu marayun nan jam'u jam'u yatim ne, in aka ce yatama jam'i ne na yatim, guda daya shine yatim, in suna da yawa sai a ce yatama. Kuma can ayan da Allah ya fara cewa abawa ma'abuta kusanci, lokacin da wannan aya ta sauka da dazu alaramma ya karanta mana lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim.
Jazakallahu khairan. Lokacin da wannan aya ta sauka Allah ya ce ba za ku samu aljanna ba sai kun ba da abin da kuke so. To Anas bin Malik yake cewa ya kasance Abu Dalha a Madina shine mafi yawan dukiya a garin Madina, kuma shi wannan sahabi ya kasance ahabba amwalihi ilayhi bayraha, dukiyarsa da ta fi soyuwa a gare shi cikin duk dukiyar da Allah ya bashi, ba abin da yake so irin wata gonarsa da ake kira Bayraha. Wannan gona ta kasance mustaqbilatul masjid, tana fiskantar masallacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan shiga wannan gona lambu ya sha ruwanta ya sha ni'iman wannan lambu. To lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sai shi Abu Dalha yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ga abinda Allah yace, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ba za ku samu aljanna ba sai kun ba da abinda kuke so. Abu Dalha yace ya manzon Allah, wa inna ahabba amwali ilayya bayraha, yace ni dukiyata da tafi soyuwa a wajena ita ce wannan gona Bayraha, yace saboda haka wa innaha sadaqatul lillah, na ba da ita sadaka fi sabilillah, yace arju birraha wa zughraha inda Allah, ina fatan alkhairinta da ajiyanta a wajen Allah. Yace wa manzan Allah, fada'aha ya rasulullah haisu arakallah, yace ya manzan Allah ka sanya ta wannan dukiyar duk inda Allah ya gwada ma kaga ya kamata a yi da ita a shikenan. A lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abu Dalha, bakhin zaka malun rabi, zaka malun rabi, yace madalla wannan dukiya ce mai riba, dukiya ce mai riba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa, naji abinda ka fada, ka ba da ita saboda Allah ai abinda duk ya kamata. Annabi yace masa, to wa ana ara, ni ina gani a ra'ayina abinda zan baka shawara, wannan dukiya gona, wannan mai gonar an taj'alaha fil akrabin, ka sanya ta ga ƴan uwanka na jini, ka raba musu. Fa qala Abu Dalha, dan take Abu Dalha yace af'alu ya rasulullah, yace an gama ya manzan Allah zan yi. Abu Dalha ya raba wannan gona da ita ce dukiyar da ya fi so, ya raba ta wa ƴan uwansa na kusa wa bani ammihi da ƴaƴan baffaninsa kamar yanda ya zo. Wannan yake nuna mana haƙƙi na ƴan uwa na jini. To sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce, daga cikin waɗanda suke da haƙƙi a cikin dukiyarka bayan ƴan uwanka na jini akwai alyatama, wanda su ne marayu, jam'i ne na yatim. wanene yatim to wa huwa man faqada abahu bil mauti wa lam yablug al hul al hulma shi maraya shine wanda ya rasa uba kuma bai kai shekarun mafarki ba bai balaga ba to wannan shi ake kira maraya duk wanda ya balaga to ya fita amaraici shi ba maraya bane in ana lissafin maraya banda shi dan shekara 17 18 ko ma wani daga 15 ya balaga shike saboda haka maraya shine wanda ya rasa uba wanda ya rasa uwa kuma wannan ba a lissafa shi cikin marayu to Allah yace malayu ka basu mu'mini na hakika shine wanda yake cirewa a cikin dukiyarsa ya taimaki marayu taimakon maraya kuma aiki ne mai girma aiki ne na samun kusanci zuwa ga Allah aiki ne da yake kai mutum aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafilul yatim hakaza fil janna annabi yace ni da mai daukan marayu dawainiyan maraya haka muke a aljanna annabi yayi ishara da yar yatsarsa ta tsakiya da yar manuniya kaga yanda suke dab da dab annabi yace haka muke a aljanna da shi mai daukan dawainiyar maraya saboda haka marayu suna da haƙƙi a cikin dukiyar masu dukiya dole ne su ba su wajibi ne in ba su bayar ba za yana daga cikin abinda za a tambaye su akai gobe kiyama saboda haka nauyi ne da Allah ya dora akan su su sauke wannan kenan hadisi daga Salim ibn Sa'ad daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda muka faɗa hadisin ya nuna cewa annabi ya nuna ya tsansa ya tsun hannunsa yace haka suke da mai daukan dawainiyan maraya wanda hadisi ne ingantacce fallahu kad awsa al-ibad saboda haka Allah yayi wasiya wa bayi ya fallanta wa bayi cikin dukiyansu su zamo suna kyautatawa ga wanda ya rasa uba waɗanda suka rasa iyayensu liyasiru kaman lam yafqid walidayhi dan su zamo kaman wanda bai rasa uba ba su dinga taimakonsu su dinga tausaya musu لأن الجزاء من جنس العمل دومين شي ساكمكو إرين أيكي ني إرين أيكي ندكي إرين ساكمكوانكا دمي توسيين مرايا شيما الله زي جي توسيين سا دوان دي توسيا ومرايا الله زي توسيا مسا الجزاء من جنس العمل الله مدوك كين سنكي يكي تيوات كين سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
جزاك الله خيرا yana daga cikin kyautatawa maraya karrama shi koda mai wadata ne duk wani marayan ya mai dukiya ne shi ma saboda dukiya da aka bar masa ya gada to wannan yana da haƙƙi na karrama shi tausaya masa mutunta shi karka walakanta shi dan ubansa baya nan Allah yace kalla balla tukrimuna al-yatim ba kwa karrama maraya ولا تحادون على طعام المسكين باكو كما كدايتروا game da abincin miskini saboda haka فالمسكين حظه الاطعام شي مسكيني a cikin maraya idan maraya ne kuma miskini za a ciyar da shi, za a mutunta shi, za a karrama shi. In kuma maraya ne amma ba miskini bane, yana da wadata, za a mutunta shi, a karrama shi. Wannan shine. Sannan wa alam anna rifqa bidu'afa wal yatama wasigar, ka sani tausaya wa masu rauni daga cikin marayu da sauransu, wannan yana daga cikin abin da yake tafsasa zuciya da sa zuciya ta yi inaba zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka. Wanda baya wannan, bai tausayin maraya, bai tausayin miskinai, bai riskan wannan. Amma duk wanda yake taimakon maraya, taimakon miskinai, to zuciyarsa za ta yi tafshi. Fallazi yambagi laka an tarhama sigar wa tarhama al-aitam wa tarhama al-fuqara hatta yakuna fi qalbika al-asf, saboda haka kai mai wadata, mai dukiya, abinda ya kamace ka shine ka zamo mai tausayin yara ƙanana marayu, mai tausayin raunana, mai tausayin talakawa, ta yanda tausayi zai shiga zuciyarka da hanana da rahama, ka zamo mai tausayi kai ma, sai Allah ya ji tausayinka ya ma rahama, domin Allah yana jin ƙan masu jin ƙai ne. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya game mu da jin ƙansa da rahamarsa. Abu na gaba wal masakin, Allah ya ce a ciki waɗanda za ka ba su dukiyarka kana so, akwai miskinai bayan ‘yan uwanka na jini, bayan marayu, akwai miskinai. Miskinan nan jam’i ne na miskin. Waye miskini? Wa huwa man la yamliku shay’an min al-mal aw la yamliku malan yakfi hajata, shi miskine shine wanda bai da mallakan wata dukiya, ko bai mallakan abin da zai ishe shi buƙatarsa, to wannan miskini ne. Wannan nau'in daga cikin mutane yana cikin buƙata na kulawa, a kula da shi, a taimake shi. لأنهم في الغالب يفضلون الاكتفاء بالقليل على إراقة وجوههم بالسؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يكيتي واغمد مسكيني كما يندي زوجكين حديث بخاري ومسلم حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يكي ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. النبي صلى الله عليه وسلم يتي با مسكيني بني واندا زي دنگ كيو ياوا كم متاني لوما دي لوما بيو إن يسامو شيكي نن يميدش كودبينو دي كودبينو بيو يتي واندن باشيني مسكيني باب. Sai sahabbai suka ce famal miskinu ya rasulallah, waye miskini to ya manzan Allah? Qala allazi yajidu ginan yughnihi wa la yufaddan, qala allazi la yajidu ginan yughnihi wa la yufaddanu lahu wa la yufaddanu lahu fayatasaddaq alayhi wa la yasalu an-nasa shay'a. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace miskini shine wanda bai da wadata da zai wadace shi, sannan kuma shi ba za a gane shi ba ballantana a masa sadaka, zai dan wanke rigansa ya goge ya fito, ana ganin sa fesfes, amma kuma miskini ne, ba za a gane shi ballantana a masa sadaka. Shi kuma mai kamewa ne, wala yas'alun nasa shay'a, ba zai taimaki mutane, ba zai tambayi mutane komai ba, bai kwaran, bai roko. Annabi ya ce wannan shine miskini. Yayin da wasu mutane kuma in ba mutum ya zama mai kwaran ko mai bara ba, ba za su taimake shi ba, sun dauka miskini kawai shine irin wannan masu barace baracen. To akwai waɗanda suna da bukata, mabukata ne, amma bayin Allah sukan gane su duk abun nan nan san bayi da shi. To in ka gano bayi da shi, bayi da ƙarfi, yana daga cikin wanda ya cancanci ka taimake shi, yana da haƙƙi a dukiyar da Allah ya baka ka taimake shi. Kamar yadda Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Allah ya ce iyaka sadaka ana bada ita ne wa alfuqara wal masakin, talakawa da miskinai. To wai shin da fuqara da miskin wanne ne yafi bukata? Tsakanin fuqara da miskin suwaye fuqara, suwaye masakin, kuma wanne ne suka fi bukata? To miskini dai shine man laysa inda huma yakfihi, a cikin miskini da fakiri wa yafi bukata? Miskini ko fakiri, masaki ko fakiri? Fakiri. Tunda shi aka fara kawowa ko? To shi dai fakiri shi yafi bukatuwa akan miskini, dan miskini tana iya yiwuwa ka ganshi da dan abu, amma shi bai da wadataccen abu ne, yana da dan abun hannunsa amma ba isheshe ba, to wannan har yanzu miskini ne. Amma fakiri zai iya zamowa bai da komai, asalin talaka. Da haka suka ce miskini shine man laysa inda huma yakfihi, miskini shine wanda bai da abin da zai ishe shi, au ailatihi, ko bai da abin da zai ishi iyalansa na abinci, abin sha, kayan sawa, wurin zama, aure, abin hawa, duk wanda bai da wadataccen wannan miskini ne. Kun ga ashe miskinan suna da yawa, wanda bai da abincin isheshe da zai ci da iyalansa, bai da wadataccen kayan sawa, bai da gida nasa na kansa, bai da muhalli, bai da mata, bai da abun hawa, da wannan miskini ne. Duk wanda bai da mata miskini ne, bai da gida. Saboda haka matasa Allah ya ba su halin yin aure a dage. Na'am. Saboda haka suka ce man laysa indahu ma yakfihi aw ailatihi min mat'amin wa mashrabin wa malbasin wa maskanin wa mankahin wa markub, to sunansa miskini. Duk wanda bai da wannan abinci wadatacce, da abin sha, da kayan sawa, da kuma wurin zama, muhalli, da aure, da abun hawa, to har yanzu yana miskini. Daga salin daga babansa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al muslim aqul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. النبي صلى الله عليه وسلم يجي المسلم أكو المسلم yace musulmi dan uwan musulmi ne musulmi la yazlimuhu la yazlimuhu musulmi bai zalintan musulmi musulmi bai cutan musulmi wala yuslimuhu bai kuma sallama shi bai mika shi ga abinda zai cutar da shi bai mika shi ga makiyansa sannan annabi yace man kana fi hajati akhihi duk wanda ya kasance cikin bukatan dan uwansa kaga bukata dan uwanka a cikin bukata yana da wata bukata kai Allah ya baka yanda zaka taimake shi ka shiga cikin abun sai ka taimake shi game da bukatan nan nasa to kai ma annabi yace kana Allah fi hajatihi Allah zai kasance cikin bukatarka kamar yanda annabi yace wallahu fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhi Allah yana cikin taimakon bawansa a kode yake matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa annabi yace wa man farraja an muslimin kurbatan duk wanda ya yaye ma wani musulmi wata damuwa da yake fama da ita wata bukata ya yaye masa to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace farraja Allahu anhu biha kurbatan shi ma Allah zai yaye masa wata damuwa min kurabi yawmil qiyama daga cikin damuwoyi na ranar tashin kiyama saboda abin da yake وما جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن ستر مسلما وند دك يرفع ما ون مسلمي أسيري تو يرفع وكنسني شيما ستره الله يوم القيامة الله مدوك كنسركي زي رفع مس أسيري سبو داك الله أمرني دباد دوكيا غم بكاتي دنقوانا كسا دنقوان كنجني إن ينا بكاتا dan uwanka na nesa bare miskini maraya fakiri wabni sabil da kuma matafi shi ma yana da haƙƙi cikin dukiyarka matafiyin da guzurin sa ya yanke ya kare ka taimake shi shi ma wannan yana daga cikin ayyuka na imani wasailina sannan da masu bara wanda za su fito in ba su da shi ba za su iya kamewa ba za su zo su nema su roƙa to ka bashi kada ya nema kana da shi ka hana kuma ya tambaya kuma ka san bai da shi to yana da haƙƙi maroƙa ma'ana waɗanda buƙata za su taso su zo su neme ka su tambaye ka ka taimake su ka taimake su da waɗanda za su taso suna cikin bukata ba za su tambayan ba kai ka gano suna cikin bukatan ka taimake su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba a tambayan sa wani abu a musulunci face sai ya bada shi sannan wa firrika haka nan wajen ƴan tawiya bayi in Allah ya baka dukiya a ƴanta su wanda yana cikin ƙangi na bauta ka saye shi ka ƴanta shi ko wanda aka kama shi aka yi kidnapping ɗinsa ko a bada ko a kashe shi ka cece shi ka ƴanta wuyansa wannan shi ma zai iya shiga wannan a cire shi daga wannan ƙangi na bauta ko hali na kakanikayi da ya shiga ga wanda Allah ya bashi dukiya in yayi wannan aiki ne na imani duka yana daga cikin ayyuka na imani da wanda aka rubuta musu fansa su fanshi kansu ba su da halin yanda za su fanshi kansu kai Allah ya baka dukiya to ka warware ko bashi ya masa katutu a biya masa bashi duka yana daga cikin ayyuka na muminai wanda suke ayyuka ne na ayyukan alkhairi saboda haka Allah ya ce wa atal mala ala hubbi yana daga cikin imani na hakika bayan mutun ya yadda da dukkan rukunnan imanin nan da suka gabata, to kuma dukiyarsa da Allah ya bashi ya bada ita a halin yana so. To wa'annan duka suna daga cikin ayyuka na imani, sai mutun ya hada su, ba wai kawai dan kana sallah kawai shikenan kai ka zama musulmi shikenan ba, kana barin wajibai, kana aikata miyagun ayyuka, kana abubuwan da basu kamata ba. Imani ya shafi aiki, kudurcewa a zuciya da furtawa a baki da kuma aiki a gabbai, ba abu ne kawai da yake a baki kadai ba. Sannan daga cikin sufofin su akwai shine wa aqamas sala. To amma lokaci yayi, anan zamu tsaya saboda muhimmancin sallah, zamu tsaya akan ta insha Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairansa, ya sanya mu daga cikin wa'anda zai yanta a wa'annan kwanaki masu albarka ga barin shiga wuta har abada. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu, ya ji kanmu, ya ji kan iyayenmu da malumanmu, ya datar da mu ga dukkan alkhairansa. Wa'anda suka gabace mu gidan gaskiya, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, mu kuma Allah ya kyautata ƙarshenmu. Masu bukatu na alkhairi a cikinmu gaba ɗaya da sauran 'yan uwanmu, Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi. Masu damuwoyi duka Allah ya yaye musu. 'Yan uwanmu musulmai a duniya da suke cikin wani yanayi da bukatan taimako, muna roƙon Allah ya taimake su akan makiyansu. Allah ya musu agaji. Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ƙasarmu da kuma duk inda musulmai suke. Jagororinmu Allah ya datar da su, ya yi riko da hannunsu, ya ba su ikon yin abin da yake daidai. والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Thank you.